Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. Makarantun ƴan mari a Kano sun fara shiga taitayinsu tun bayan fasa wata makarantar ƴan mari a Kaduna, inda ake ɗaure mutane ana jibgarsu kamar dabbobi. Wani boka mai gani har hanji ya gamu da gamansa, bayan da aka kamo shi da shuri da guraye da layu, kuma har ma an same shi da mata aure. Za mu ci gaba da bibiyar labarin irin azabar da galiban makarantu masu zaman kansu a Kano ke yi wa iyayen yara, wanda kuma ga alama masu ruwa da tsaki sun yi jigum. Kotu ta ci gaba da sauraron ƙarar da jaruma Amal ta shigar, tana neman a karɓa mata haƙƙinta daga jaruma Hadiza Gabab, wata ta lakaɗa mata duka tare da sauran nau'ikan cin zarafi. Waje guda kuma masana sun ce nan gaba kaɗan za a samu ƙaruwar lukutayen yara a faɗin duniya gaba ɗaya. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin Indaranka na wannan lokaci. Sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunta. Jama'a, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku lale maraba da sake saduwa cikin shirin Indaranka. A makon da ya gabata dai, ƴan sanda a jihar Kaduna suka tarwatsa wata makarantar ƴan mari, inda ake ɗaure mutane ana azabtar da su da sunan ba su ilimi ko tarbiyya. Yayin su maman da aka kai wannan makaranta, an kubutar da ɗaruruwan matasa, galiban jikinsu ya yi caɓa-caɓa da duka. Duk da cewa galiban irin waɗannan matasa gagara ce take sawa iyayensu da kansu suna kai su irin waɗannan makarantu, amma masana shari'a na maimaita cewar shi fa mutum ba dabba bane, kuma zamanin bauta ya wuce, don haka bai kyauta a gwamutsa mutane a ɗaure su ta mau ba. A nan Kano dai galiban gidajen mari sun shiga taitayinsu, har ma an fara ganin wasu sun fara kwance ƴan marin. Dama kuma an daɗe ana kuka dangane da yadda ake ɗaure ƴan mari, wasu ma mutum biyu ake haɗawa ƙafa guda a ɗaure, hatta ma shiga makewayi don yin bawali ko kashi tare suke yi. Wannan ne ma ya sa a wasu lokutan sai ka ji ana zargin neman juna a tsakanin ƴan marin ko kuma da malamai. Ko da yake a wasu lokutan ma su kansu malaman sukan shiga zargi na cin zarafi. Domin a kwanakin baya mun kawo muku labarin wani da aka ɗaure a mari, aka zane shi har ta kai iyayensa sun nemi ba'asi. Ƙarshe aka ce malamin da ya dukan ya nemi ya yi ta'adar mutanen Annabi Ludu da shi wannan ɗalibi. Shi kuma ya ƙi amincewa, dalilin da ya sa kenan ya sa ƙarti suka ɗaga shi suka farfasa masa jiki. Idan ba ku manta ba, ai mun fara ba ku wannan labari bayan da shi wancan malami ya arce. Ƙarshe dai magabatansa suka shiga magana, aka haƙurƙurtar da iyayen wannan ɗan mari, kuma daga lokacin ba a ƙara mayar da shi waccan makaranta ba. Sheikh Malam Ibrahim Limamin Sharifai da ake wa laƙabi da Malam Alhajiji guda ne daga cikin manyan malamai masu irin waɗannan gidaje na tarbiyya. Ya ce dama can ya daɗe da daina ɗaure yara, don haka yake bayar da shawara ga sauran masu gidan mari da dinga bayar da tarbiyya ta hanyar da ya dace, amma ba ta hanyar ɗaure kuwa ba.
Gaskiyar magana, kowane ne ma ba zai so a ce an ɗaure shi ba, don haka inda akwai yanda za a yi din lallai ya kamata ya zama so a ce ba ɗaurewar ake ba, kamar yanda ni gashi ba na yi.
To amma Shehu Tasiu Ishaq shine sakataren kwamitin amintattu na makarantun tarbiyya na Kano, wato dai makarantun da ake ce musu makarantun ƴan mari, ya ce wancan ɗauri na mari da ake wa yara ana yi musu ne domin ɗora su akan turba da tarbiyyantar da su. Malam Tasiu, wanda shine mataimakin kwamandan Hizba a nan jihar Kano, ya ce wannan ɗauri fa da suke yi shantu ne mai dogon asali.
Wato da farko dai ita makaranta ta tarbiyya, musamman da tsari irin wannan, na ce ko a tsara yaro ko a sa marmari, wani abu ne wanda yake yana da dogon tarihi a ƙasar Hausa ko kuma in ce ga dukkan al'adun al'umma. Shi duk wanda yake da larura ta rashin tarbiyya kamar mara lafiya ne, wani lokacin za a iya neman a bashi magani ya ma ƙi shan maganin. Amma kullum abinda musamman ita wannan ƙungiyarmu take aiki a kai shine kokarin zamanantar da yadda tsarin tarbiyya.
To za mu ji daga bakin wasu da aka taɓa ɗaurewa a mari don jin matsayinsu a kan wannan batu. Za ma mu faɗaɗa domin jin ra'ayoyi na malamai, musamman ma masana halayyar bani Adama, domin dai a taɓa alli a kan wannan batu. To daga makarantun ƴan mari kuma sai batun azabar makarantu masu zaman kansu, inda suke ƙirƙirar wasu tsarabobi da nufin ƙara arzurta kansu. Wani babban abin takaici da galiban makarantun ke ƙirƙira shine batun littattafai, wanda an daɗe ana kuka a kansa, amma har yanzu hukumar lura da waɗannan makarantu ta kasa taɓuka wani abin a zuwa gani. Alal misali, a ga'ida masana sun ce tsarin manhajar karatu da ake bi a Kano iri ɗaya ce da na makarantun masu zaman kansu da na makarantun gwamnati. Amma sannan a hankali makarantu masu zaman kansu sun kirkiri nasu daban, littattafai ma sun kirkiri irin nasu, littafin da suke koyarwa daban da irin na makarantun gwamnati. Dan haka kowace makaranta sai ta kirkiri nata wanda ba lalle ka same shi a kasuwa ba, dan haka ala dole ka saya a hannunsu. Batun kayan makaranta kuma wato uniform abin ya zama tamkar gasa, sai kaga farashin uniform kamar kuɗin gezuna kowa gambari. Haka kuma sannan hankali da yawa daga irin waɗannan makarantu sun ta san ma daƙile karantun Islamiyya a nan jihar Kano, domin suna kirkirar tsarin extra lesson na musamman da yamma ko a ranakun Asabar da Lahadi, wanda shi ma hanyar tatsar iyaye ce. Kaga kenan an toshe kofar zuwa makarantar Allo ko Islamiyya. Da sauraro korafin iyayen fa yana da yawa, domin yawancin makarantun sun caci mai komai. Idan yaron ka ya kammala aji ɗaya ya tafi aji na gaba, to babu yadda za a yi ƙaninsa da zai biyo bayansa ya yi amfani da littattafansa na ajin baya. Hatta tsarin yadda ake tafiyar da azuzuwa ma irin waɗannan makarantu sun jirkita komai. Maimakon a ce primary 1 da 2 sun ƙirƙiri wani irin turanci, waccan ka ji ta ce nata, waccan ma ka ji nata daban. Wakilinmu Yusuf Ali Abdalla ya ziyarci hukumar lura da irin waɗannan makarantu, inda muƙaddashin sakataren hukumar Yakubu Abdullahi mai lafiya ke cewa suna sanar da cewar galiban makarantun gaban kansu suke yi ba sa bin sharɗa da ƙa'idoji.
A makarantu suna ƙari, amma akwai ƙa'idoji na ƙarin. Na farko, makaranta ba za ta yi ƙari ba ma sai aƙalla ta shekara uku akan kuɗin da take caji. Sannan game da littattafai, dama ba a yadda makarantu masu zaman kansu ko na sa kai su tilasta wa iyaye cewa lallai sun sai littattafai ba.
Dangane da matsalar kaucewa manhaja kuma, wakilin namu ya ziyarci hukumar KERD mai lura da ilimi a jihar Kano, inda wani babban kusa da yake amincewa a naɗi muryarsa ya bayyana cewar su dai ƴan amin ne. Tunda dai idan sun shirya manhaja, ita waccan hukuma ta lura da makarantun ita ce ke da alhakin bin diddigi domin tabbatar ana bin ta sau da kafa. Hajiya Maryam Magaji ita ce shugabar kungiyar makarantu masu zaman kansu a Kano, ta bayyana matsayinsa akan wannan mas'ala, domin kai tsaye mun gayyato ta wannan ɗaki na gabatar da labaru, musamman ma ganin cewar iyaye fa sun fusata.
To Hajiya Maryam Magaji, barka da shigowa.
Salamu alaikum, barka ka dai.
To ga waɗannan zarge-zarge da ake muku, ana zargin ma kun ta san malalata ilimin Islamiyya, shin me za ku ce?
To a gaskiya a nan gurin ba wai magana ce ta lalata ilimin Islamiyya ba. Mu mafi yawancin ma makarantun yanzu idan ka duba kaga zaka ga muna buɗe bangare na tahfiz.
To wani lokaci amma kun kirkiri lesson na Asabar da Lahadi, shi ma kin ga ana ware Asabar da Lahadi ne, watakila dan yara su dan shakata su dan huta su ziyarci watakila ko ƴan uwa ko wani abu.
Gaskiya ne a wannan bangaren, gaskiya a wannan bangaren na lesson ina ganin har ma da laifin iyayen yara, ba lallai bane fa a yi min dole a ce lallai lallai sai na biya kuɗin makarantar lesson.
Magana littattafai kaga ma littafi an rasa shi a kasuwa.
Magana ta gaskiya, magana littattafai babu wani mai makaranta da zan ce maka yana kirkirin littafi dai textbook nashi.
Hajiya Maryam Magaji, mun gode kwarai.
To kafin mu dora akan wannan batu na azabar da iyayen yara ke fuskanta daga makarantu masu zaman kansu, bari mu je ga labarin wani boka wanda ya fada hannun dakarun Hizba bayan da aka same shi da shuri da wani faskareren allo har ma da wata matar aure. Wakilin mu Aminu Abdu Baka Noma yana da cikakken bayani.
Jami'an Hizba ne suka kai su mamaye gidan mutumin mai suna Suleiman Usman da ke kofar famfo, wanda yake zargin sa da bokanci wanda suka yi awon gaba da kayan bokancin nasa. Filin da ranka yayi bakin kokarinsa wajen tattaunawa da wanda ake zargi tare da matar auren, amma sun ki cewa komai. Ali Musa Aliyu shine babban daraktan hukumar Hizbar, ya ce mutanen da ake zargi suna hannunsu kuma za su ci gaba da binciken lamarin su.
Kun ga irin kayayyakin da aka kama shi da su, in ba gani kai ba, domin wannan bawan Allah hatta ma akwai matar aure da aka samu a wurinsa a matsayin kamar ko sakatariyarsa dai ko ya aka yi. Matakin da hukumar Hizba ta ɗauka, za mu tabbatar idan aka samu wani laifi tare da shi a aika shi zuwa wato hukuma ta gaba, kotu kenan.
To Allah ya kiyashe mu, akwai dai buƙatar malamai su dage akan mimbari domin kwana biyu fa kasuwar boka yi tana bozo.
Masararo shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a.
Daga babbar kotun tarayya mai lamba biyu dake gidi-gidi kuma an ci gaba da sauraron karar da wata yarfin mai suna Amina Amal ta shigar, tana neman kotun ta kwatar mata haƙƙinta tare da bata kariya daga farmakin Hadiza gaban. Mai ƙara na neman kotun ta dubi girman Allah ta tursasa jarumar fim Hadiza Ali gaban ta biya ta diyar naira miliyan 50 bisa cin zarafi da tace ta yi mata, wato dai batun dukan da aka ce ta lakada mata, har ma kuma ta dauki bidiyon dukan ta hadawa duniya. Batun dalilin da ita Amal ta bayar na dalilin da yasa Hadiza gaban din ta dake ta ba shine abin tattaunawar mu a yanzu ba, wata kila ko sai a nan gaba. Yau dai mai shari'a Jinsi Tsoguwa ta ya saurari lauyoyin kowane bangare, kuma an sanya ranar 23 ga watan da muke ciki domin duba sukar da lauyoyin ita Hadiza gaban suka yi na cewar kotun ba ta da hurumin sauraron wannan kara. Anan kuma wani binciken masana ya yi hasashen cewar ya fa kamata a yi hattara, domin idan har kasashen duniya ba su tashi a tsaye ba, za a samu karuwar haihuwar lokutan yaya masu teɓa fiye da kima. Wakilin mu Yusuf Ali Abdalla yana da cikakken bayani.
Nazarin wanda hukumar kula da kiba ko teɓa ta duniya ta gudanar ya nuna cewa yawan yara masu teɓa zai karu zuwa kusan miliyan 250 nan da shekara ta 2030, zai kuma karu kenan da miliyan 150 kamar yadda yake a baya. Binciken ya kuma nuna cewa ga alama kasar China da Afirka ta Kudu su ne za su samu karuwar haifar masu kiba na ƙananan yara. Ƙungiyar ta kuma zargi gwamnatoci da yin halin ko in kula wajen tabbatar da ganin cewar yara ƙanana tana samun kulawa ta fannin lafiya.
To an gaishe ka Yusuf. Yanzu kuwa ga wakiliyar mu Zulaihat Yusuf Aji wacce ta leƙa dandalin mu na Facebook domin kawo mana sakonninku da kuka aiko mana. An gaishe ki Zulai. Anan kuma hukumar kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar Kano, wato Kano State Polytechnic, na sanar da ɗaliban da ke da matsalar maimaita aji, wato spillover students, cewa an bude musu yanar gizon kwalejin domin yin rijista. Ana umartar ɗaliban da su gaggauta yin amfani da wannan dama kafin ranar 10 ga watan Nuwamba. Sanarwa daga Garba Ismaila Fage, jami'in hulɗa da jama'a a madadin magatakardar kwalejin. Ha kuma ga takardar neman taimako ta wata baiwar Allah mai suna Hawwa Adamu, wacce Allah ya jarrabe ta da lalura da za a yi mata aiki a asibitin koyar wani malami ne Kano, kuma ana buƙatar naira 120,000 domin wannan aikin. Sai kuma takardar neman taimako ta Murtala Wada, ɗan shekara 50, wanda shi ma Allah ya jarrabe shi da lalura, ana kuma buƙatar naira 42,000 domin yi masa aiki, shi ma ya ce ba shi da hali. Sai kuma takardar neman taimako ta Abdullahi Abdulwahab, wanda mahukuntan asibitin idanu na Makka suke buƙatar naira 131,000 domin yi masa aiki, shi ma yace a taimaka ba shi da hali, dan haka suke roƙon ku bayan Allah a taimaka.
Duka kuma da wannan ne shirin gado ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Ali Abdalla, Aminu Abdu Baka Noma, sai kuma Abdurrahman Hamisu na Madina, wanda shi ne ya sarrafa min na'ura don sadan da ku. Nasir Salisu Jango da na shirya na kuma gabatar, nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.